Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad, Dalal FM da kuma Niyya dake birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu a tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Baya ga haka, a kodi yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci, yau Asabar 4 ga watan Janairu na shekarar 2020. Amina Buhari Auna ce tare da Sarfil Hashim Gumal a cikin shirin namu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan birnin Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
To Amina, daban masu zaman makoki ciki har da Prime Minister Iraki Abdul Abdul Mahdi da yau Asabar suka halarci jana'iza babban komandan zaratan sojojin juyin hali wato da Amurka ta kashe. Nahiyar Afirka ka iya zama wurin ja-in-ja tsakanin Amurka da Iran a daidai lokacin da Iran ta yi barazanar mayar da martani kan harin da Amurkan ta kai mata. Haka kuma za a yi cewa gobarar daji na ci gaba da barna a kudu maso gabashin ƙasar Australia, inda dabban mutane zuwa yanzu suka gujewa gidajensu.
To a cikin shirin namu, wato kanin labaran duniya kenan kuka saurara. A cikin shirin namu yanzu, za ku ji cewa har yanzu ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar bayan da Amurka ta kai hari ta kashe babban kwamandan ƙasar Iran.
Kada ma na Amurka da ke Baghdad tana tuhumar mutanen Iran ne ba mutanen Iraki ba ne ba. Iran din ce ta yi ta tungira domin a nuna ba a son ta a wurin da makamancin waɗannan.
Haka kuma za ku ji abinda masana ke cewa game da wannan shirin Iran na mayar da martani. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Ka'almasi Garba zai kawo muku, da kuma wasu ra'ayoyin da kuke da kuma sauraro kuke aiko mana. Amma da farko bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Dabban masu zaman makoki ciki har da Prime Minister Iraki Abdul Abdul Mahdi da yau Asabar suka halarci jana'izar babban komandan zaratan sojojin juyin juhali na Iran Qasem Soleimani da komandan sojojin Iraki Abu Mahdi Al-Muhandis da kuma shugabannin sojojin Iraki 8 waɗanda suka mutu ranar Juma'a a harin da Amurka ta kai ta sama a filin jirage na Baghdad. Soleimani dai shine aka auna a harin da Amurka ta kaddamar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shi ne bayar da izinin harin kan Soleimani domin ya dakatar da wasu hare-hare da ya ce shi Soleimani din ke shiryawa kan Amurkawa da ke a yankin. Da yawa daga cikin masu zaman makokin a yau Asabar sun saka baƙaƙen kaya ne kuma suna ɗauke da tutocin ƙasar Iraki da ta sojojin juyin juhari da Iran ke marawa baya. Wasu suna kiran mutuwa ga Amurkawa. A cewar Smith, a lokacin da suka kai harin abu ne mai yiwuwa, wato Iran dai ta yi alkawarin mayar da martani kan lamarin da ya sa shugabannin duniya ke kira da a kwantar da hankali wanda ke tsoron yaƙi kan iya farkewa a yankin. Nahiyar Afirka ka iya zama wurin ja-in-ja tsakanin Amurka da Iran a daidai lokacin da Iran ta yi barazanar mayar da martani a harin da Amurkan ta kai wanda ya kashe kwamandan sojojin juyin juhali Qasem Soleimani. Iran dai ta yi ta yaɗa manufofinta a wasu ƙasashen Afirka 'yan shekarun nan ta hanyar wasu ayyuka irin su sayar da makamai da horas da mayaka da kuma ci gaba da ɗaukar nauyin mazhabar Shi'a. Haka kuma tana da dangantakar cinikayya da wasu ƙasashe ciki har da Afirka ta Kudu. Philip Smith na cibiyar bincike ta The Washington Institute wanda ke karatu kan mazhabar Shi'a ya ce baya tsammanin ƙasar Iran za ta mayar da martani cikin gaggawa. Ya lura da cewa a tarihi suna bi a tsanaki domin neman hanyar abin da ya kira harin bazata domin kaucewa hanyar da za a iya gane suna shirin kai harin. A cewar Smith, lokacin da suka kai harin abu ne mai yiwuwa su kai wani waje mai sauki da kuma wajen da ba a tsammata ba. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Koriya ta Arewa a baya bayanin ya bayyana cewa tsarin warware shirin nukiliya ya zo ƙarshe, amma masana na cewa kofa ce buɗe ta sasantawa rumfin diplomasiyya da Amurka a kalamansa na ranar Laraba. Jawabin Kim Jong-un ya nuna cewa Koriya ta Arewa ba ta da sauran sha'awar wani kudirin dakatar da shirin nukiliyar ta, a cewar Ivan Cervera, tsohon jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka zamanin gwamnatin George W. Bush, wacce ita ma ta gudanar da tattaunawar neman sulhu da Koriyar. Shugaba Kim ya faɗi cewa muddin Amurka ta ci gaba da tsarinta na tsanantawa ƙasar Koriya, to ba za ta taɓa samun ruwar shirin nukiliya ba a Koriya ta Arewa, kuma da sannan ƙasar za ta kera makaman kare kanta. Rabaya ya ce matsayar da Kim ya ɗauka ishara ce ta baya-bayan nan kan abin da Koriya ta Arewa ke faɗa tsawon shekaru. Tun da farko dai a watan Disamba, jakadan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, Kim Song, ya ce zancen warware shirin nukiliya ya sha ƙasa. Gobarar daji na ci gaba da barna a kudu maso gabashin ƙasar Australia. Daban mutane zuwa yanzu sun guje wa gidajensu, amma wasu sun jira na tsawon lokaci kafin su bar gidajen nasu, wanda yanzu lokaci ya ƙure. Hukumar kashe gobara ta jihar New South Wales ta bayo mutanen da ba su fice daga yankin mai hatsari ba shawarar cewa yanzu lokacin ficewa ya wuce, su nemi mafaka a daidai lokacin da wutar ke tunkara inda suke. Da yammacin yau Asabar a jihar Victoria an bayyana wuta 14 a matsayin mai hatsarin gaske, ko gargaɗin wannan matakin a kwashe duk mutanen da ke yankin. Yayin da a New South Wales, inda wuta sama da 100 ke ci, an samu dokar ta ɓaci har 11. Tashar gidan talabijin ta CNN ta bayar da rahoton cewa jami'an 'yan kwana-kwana sun faɗi a yau Asabar cewa idan aka haɗa wuta uku da ke ci a Victoria sun kai girman yankin Manhattan da ke birnin New York. An nemi sojojin da ake ajiyewa domin idan ta ɓaci su taimaka wa 'yan kwana-kwana wajen kashe gobarar. A cewar ministan tsaro Linda Reynolds, wannan shine karan farko da aka taɓa kiran sojoji su taimaka wajen kashe gobara a tarihin ƙasar.
Salfila Hashim Gumelke ne ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tun bayan da Amurka ta kai hari a tashar jirgin saman ƙasa da ƙasa a Bagadaza a ƙasar Iraki, wanda ya yi sanadin mutuwar shugaban rundunar juyin juya halin ƙasar Iran, Janar Qasem Soleimani, masu fashin baki a sassan duniya ke ta hasashe akan abin da zai biyo baya. Akan haka ne za ku ji hirar da abokin aikinmu Ibrahim Ka'almasi Garba ya yi da masu fashin baki, inda za mu fara da hirarsa da Farfesa Usman Bugaji.
To professor, yaya kaga wannan hari da Amurka ta kai filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na Iraki har yi sanadin wani babban komandan rundunar mayakan Iran?
To ba dai daɗi irin wannan rikici, dama ga duniya rikici ya ishe ta, bai kamata a ce manyan ƙasashe suna tsaya rikici ba, amma kuma wanda ya san yanda manyan shugabanni suke yi idan sun samu wuta a cikin gidansu ya san za a yi haka. In an tuna lokacin da Clinton ya samu irin wannan shugaban Amerika da ya shuɗi, wanda ya samu irin wannan alkicin da aka zo za a cinye shi, har harin da ya kai ana ma kiran misa yin Monica Lewinsky, saboda a sababinta ne aka sa shugaba za a cinye shi. To duk shugaba da ya ga irin wannan, sau da yawa abin da suke ce su gaya za su kirkiro wani yaƙi wanda zai ɗauke hankalin mutanen ƙasar su daga nasu shi jarimar ya kai shi a can inda ake wani abu a waje, kuma ya tada ko ya motsa son ƙasa, irin kishin ƙasa da ake da shi, amma tada nashi rigimar a kai hankali waje a gaya za a yi a matsayinsu na Amerika gaba ɗaya, su gaya za a yi a kari, don wani abu ne wanda kamar an saba yin shi ya zama yayi, sai haka da ka gan shi ka san dalilan, kuma wannan ya zo daidai da yanda shi ma shi shugaban Amerika na yanzu ɗin Trump ake tuhumarsa, dama ce an riga an yanke hukunci an tsige shi, kawai dai za a kai. Kuma in ka lura da an ɗauka babu ɗan jam'iyyarsa ɗaya da ma zai wato yadda ya jefa ƙuri'a tare da 'yan hamayya, amma yanzu an fara samu daga cikin ɗan jam'iyyar tasa ma suna son su jefa ƙuri'a tare da hamayya domin su a hankalinsu da imaninsu suna ganin hakikanin abin da shi shugaba ne kamar yadda waccan majalisa ta farko ta yanke hakan ba daidai ba ne ba. To ina ga waɗannan abubuwan suna ƙara tsoro tashi shi ne ya ɗauki wannan yayin da aka saba in an samu wannan sai ya ce nan.
To
farfesa rikicin Amerika da Iran an daɗe ana yin shi ka san lokacin Obama an samu sulhu wanda aka tsara shi akan wasu ƙa'idoji shi kuma wata daga cikin abubuwan da ya fara yi shi ya hawo mulki shi Trump sai ce waccan ƙa'idar da aka yi ba ta yi daidai ba domin ta ba Iran wata rata da har za ta iya zama wani abu nan gaba saboda haka ya yi yadda ya yi ya soke waccan yarjejeniyar kuma aka kakada ma Iran wannan takunkumi saboda haka kuma in ka tuna da kai abubuwa manya guda biyu da suka faru akwai wani irin jirgin nan marar matuki na Amurka da ita Iran ɗin ta saukar da shi bayan nan ita Amurka tana tuhumar wancan hari da aka yi ma kamfanin mai na Saudiya tana tuhumar ba hutu gane ba da ƴan Yemen waɗanda ake rikici da su tsakaninsu da Saudiya suna hangen ko kuma suna da shaidar su a wajen su cewa ai sun hutu ba su mallaki irin basira da kere-kere na teknolojiya da za ta sa shi irin wanda ba saboda haka wannan abin da bai rana. To kaga wani faɗa ne wanda aka ce an riga an fara shi da ya tuno ba. Saboda haka ake ganin kamar wata fursa ce ta samu wata dama ce ita Amerika ta samu tun da dama tana biye-biye da manya-manyan. Shi Qasem Soleiman tana tuhumar shi shine ma ya ingiza hatta halin da aka ce in Iraki sun kai ma ofishin jakada na Amurka da ke Baghdad tana tuhumar mutanen Iran ne ba mutanen Iraki ba ne ba. Iran din ce ta yi ta kingira domin a nuna ba a son ta a wurin da makamancin waɗannan.
Ibrahim ka almasi garba kenan da farfesa Usman Bugaci. To ta daya bangaren kuma Ibrahim din ya zanta da farfesa Jibo Hammani akan abin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran.
Labari ne wanda ke da muhimmanci ga duniya duka ina ji. Amma dukka akwai wasu abubuwa da suka biyo baya wanda ke gudun cewa kila abun ba zai nisa ba saboda ni. Saboda kaga an ka gwamnati shi da kanshi cewa yi Trump shi ya baga umarni a kashe General Qasem ko? Suka ce president shi ya bada umarni a yi. Sa'annan kuma minister shi kuma yake ba su son yaƙi. Wato gani na kamar ba da yarda su aka yi abin da aka yi ba. Haka kazalika mutanen Congress wannan Democrat sun ce ba a gaya ma Congress ba kamin a yi. Sa'annan na yi kuma cewa cikin 'yan takara na Congress na Democrat biyu sun la'anci abu da aka yi. Sa'annan kuma na ji ra'ayin Faransawa sun ce ai taka tsantsan ba su goyi bayan shi ba. Kazalika Ingila ita da take yan barandar Amurka ne amma su ma sun ce ai taka tsantsan. Kenan face Isra'il babu wanda ya yarda da abun da aka yi. Na uku kuma ko na hudu na ji an ce wasu kasashe na Larabawa wanda a gari su ne su ma suna nan suna kokari don su dogara a kashe wutar da take son ta tashi.
Shin Profesa kana ganin baya ga dalilan da Amurka ta bayar na cewa Iran musamman ma shi marigayi General Soleiman na barazana ga Amurka da muradin Amurka akwai wani kuma boyayyen dalili daban?
To wannan faɗi dai ya faɗi dai ne amma dai an daɗe ana cewa Amerikawa suna cewa Iran tana son ta yi kadan da cikin harin da suka yi kokin America.
Kuma cewa harin da aka kai kwanan nan har yayi sanadin mutuwar wani dan kwangila ba Amurka da kuma raunata wasu Amurkawa da sojojin Iraki na da nasaba da koko shi General Suleiman ne ya bada izinin akai harin.
Ina yin dai wannan duk fadi ne sun samu dai labarin General Suleiman ya yi Iraq sun samu wannan labarin suka so su yi abin amfani da wannan labarin su kashe shi don sun san matsayin shi cikin harkokin yaƙi na Iran kamar shi ne kwakwalwarsu kuwa abin da ya shafi yaƙi.
To Professor, kana ganin ƙawancen Amurka da Saudiya da kuma Isra'ila waɗanda dukkaninsu ba su son Iran ta mallaki makaman nukiliya, kana ganin na tasiri a rikicin da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran?
A kukaɗan abun da ya shafi Saudiya duke da mu American shi ne Saudiya non petrokin nasu yawancin shi yana gabacin ƙasa ta Saudiya kuma yawancin rijiyoyin non petro na inda na ɓangare na shi'a ne mutanen da ke nan mutanen Saudiya ne amma ƴan shi'a ne wato kenan ana tsoron alaƙa su da Iran. Abun da ya shafi Israel saboda ƙarfin da Yahudawa suke cikin Amerika. Amma in ba haka nan ba, in ba don wannan ba, Israel mutum ke kama Amerika. Kama sai dai tana da mutane wanda ke abinda suna da iko, suna da ƙarfin iko cikin Amerika. Kuma Saudiya ita da kanta ba za ta yarda ba yaƙi ya ɓarke. Ba za ta yarda ba don saboda in yaƙi ya ɓarke. Saudiya kuma an kare da ita. Don saboda Iranian kamar Trump shi da kanshi yake ma Saudiya kuma gabansu. Yake musu in da ba dan mu ba da yakin Iran zai kawo muku ba zai iko kwana bakwai ba da mamaye kasan farko.
To
kenan su Saudiya sun san in yaki ya barke ta kare. Kazalika Imarat.
Da Ibrahim Ka'almasi Garba da Farfesa Jibo Hammani da wannan hirar. Kada a sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda lokaci ke cewa karfe 10 na safe da minti 18. Yanzu kuma sai amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To ganin cewa mun yi bankwana da shekarar 2019 har mun shiga shekarar 2020, yau a maimakon an samu ku wata sabuwar tambaya, za mu kawo maku bitar wasu daga cikin tambayoyinku da muka ansa a shekarar 2019. To idan masu sauraron mu na tare da mu, kamar yadda muka ce, ga bitar wasu daga cikin tambayoyin da muka ansa muku a shekara ta 2019.
Malam Ibrahim Ado Kurawa, wani mai sauraron tashar VOA ne, yace da Allah ya faɗa masa wane ne sarkin Kano na farko.
To alhamdulillahi, sarkin Kano na farko shine Bagauda, shine wanda ya haɗa duk kabilu na Kano bai fara zama sarki. Da can suna daban-daban, su wasu suna bauta abubuwansu na maguza, wasu manoma ne, wasu makera ne da sauransu, amma shi ya haɗa kan wannan ƙabilun gaba ɗaya a dunƙule aka kafa hukuma ɗaya shekara 999. Kuma daga baya da daular Rumfa da daular Kutumbawa, kuma kaga da daular Sulubawa, haka suka yi har lokacin da aka yi jihadin Shehu Dan Fodiyo, sarkin Kano Sulemani ya yi sarki. Kuma a cikin jerin sarakunan Kano shi ne kaɗai yanke abun bai ɗore ba, kaga daga Daba zuwa yau shekara 200 duk zuri'ar Daba ce.
Yadda muke ganin salon sarautar Kano ɗin nan da rabe-raben mukamanta ko sarautunta da sauransu, dama ce shi Bagauda haka ya ƙirƙiro ta ko kuma a'a an samu sauye-sauye daga baya?
ai an samu shi shigo da abubuwa lokaci daban-daban amma a tsarin sarauta da hakimai na Kano kashi uku ne zamu iya cewa asalin su akwai asalin sarautun Hausawa akwai asalin sarautu da suka zo daga Borno akwai asalin sarautu da suke na Larabawa misali duk sarautar da kaji an ce dan to ta Hausawa ce misali dan Isa ka gani dan Darma dan kududdufi dan akasan dan goruba dan da duk anan su ne sarautu na farko da aka fara yi a Kano kuma waɗanda aka samu su wannan sarautun to ƴan fadar Bagauda ne bayan su mutu tun da ƴan Bagauda sun zama sarki sun zama sarki sai su ce to kai kuma kai dan Isa misali to akwai sarautun dan da suka zo daga baya kamar dan Iya kamar dan Lawan kaga wannan sai daga baya aka yi su amma kaga su mun asalin su na Hausawa ne akwai kuma sarautu wanda yake asalin su na barewari ne kamar Galadima kamar Ciroma amma an kaji an ce dan an ce sarkin kaza to duk sarauta Hausawa ce misali sarkin Dawaki sarkin Shanu misali sarkin Jarmai misali sarkin Bai duk wannan sarautu ne na Hausawa da su da dan amma kaji an ce Galadima Ciroma wannan na barewari ne in kaji an ce Waziri Walima Tawalle wannan Larabci ne to haka sarautun Kano suke
na samu shahararren mai yaki da barayi bari waka bakin ne ta tafi daɗi
alhamdulillah sunana Ali Muhammad wanda ake mallaka ne da alƙura
to an san ka a Najeriya da ma wasu bangare na kasashen Afirka ta yamma a dangane da wannan shahara da kai wajen yaki da barayi me yasa kake sha'awar yin wannan aiki ne hatsarin gaske
alhamdulillah ba wani abin sha'awa ce sai dai kaddara ta ubangiji
baya ga wannan Alhaji Ali ko yana yin wani sana'a wanda yake ya dogara da shi a kai
tunda na tashi kamar nan fara gaya ma ani kasuwanci ne tunda ina da shekara 10 na rikin gidanmu ubana ma dan kasuwa ne kakana ma dan kasuwa ne da haka kasuwanci nake ina yin fata ina yin kwangila kusan bana zama da ba kwangila miliyan 2000 a hannu dan yanzu haka ina da kwangiloli kusan miliyan 2000 a hannuna kuma yanzu ma an banta miliyan kusan 1500
Alhaji Ali kwara kai lalle baya ga shahara da kai kai ma shahararren dan kwangila ne to wannan gashi na ganka kai kaman Balarabe kenan kai din nan Balarabe ne
asali na Balarabe ne full ni kakana na wajen uwa sun zo Najeriya sama da shekara 470 su su kawo musulunci Najeriya sun taso daga Madina su kai branch mina ama Libya daga Libya kakan da ya haifi kakana uwarsa mutumiyar kasar Gobir ce
Gobir
ta Sokoto state ɗaya kakana kuma asalinsa mutumin Yemen ne shi ne ya zo 1893 Najeriya
ne sunana al-amin abu manga university of Khartoum kuma yanzu ina har yanzu ina head of the department of Sudan and African languages university of Khartoum kasan a sudani nan a sudani anti talata to ana nufin da filanin da hausawa da bari kaman su yanzu a Najeriya in anti hausawa wato hausa sun hada da hausawan da Fulani da bari da wasu kuma kabilu na arewacin Najeriya duk Hausawa da suke faɗa nan ko in an ce fallata kama an ce Hausawa a Najeriya to saboda haka mu a Sudan wato ana magana fallata kuma su ne ake ce duk ina hada su za su kai miliyoyi wasu suna magana akan miliyan abin bakwai wasu suna ce har ma goma
to profesa masu tambayar na son su ji ko ta yaya Hausawa da Fulani wajen miliyan 7 zuwa 10 suka tsinci kansu a Sudan
wato duk waɗannan mutane kowa ya tashi daga yammacin Afirka kaga aka sami shi na tudano dama nufin sa takin Allah haji aiki na mafi yawansu kaga ni koma wanda zai wanda bai tashi da ni haji ba wato nufin sa abin nan dai ya isa takin Allah yayi haji to wato mu a wajen mu wato cikin rubutun kin yanda nayi bisa wannan lamari wato na dauki hijiron Fulani da banne na Hausawa da kan wato history hijira wato kowa na shi da kan ko da yake sun tashi da kasa daya to wato kamar Fulani wajen mu nan Sudan Fulani sun kasu wato kashi uku wajen tarihin hijirar su wato muna samun da dadin Fulani kaga wadannan da dadin Fulani shine kashi na wadannan ko wato hijirar su kila za ta kai shekara 300-400 haka kuma dadin Fulani da dadin Fulani na su ta gani waɗannan mafi yawansu sun tashi daga can yammacin Afirka can na nisa wajen su Futa Toro, Futa Gano, wajen su Senegal da Mali wato su ne rinyayensu saboda haka za ka ji sunan su sai ka ga Al-Futari wato mutumin Futa kenan. To waɗannan za a same su a Darfur. A Darfur kuma a ɗan a Kurdufan, a Darfur shi ne yammacin Sudan, Kurdufan. Kuma za a samu abin nan su a arewacin Sudan saboda me yasa arewacin Sudan saboda da hanyar haji ta arewacin Sudan take bidawai kamar yanzu ga gabashin Sudan ba ta kai har zuwa Maliya.
To assalamu alaikum masu sauraron mu sunana dai Alhaji Garba Suleiman Krako ma dakin Samunaka. To ansa tambayan Comrade Ahmed a takaice shine wannan magana wannan tambaya taka hakikanin gaskiya haka yake wato kamar yadda ka fadi wato ruwan zafi ka je ka tafasa ruwan zafi ko a bokiti ne ko a kwano ne ko a kofi ne ka jarraba ka gani wa'annan wuraren da ka lissafa in ana wannan sanyi a wannan lokaci kana watsa wannan ruwa to tabbas kafin ma ya dawo ƙasa to ya ko zama kankara. In kuma ya zube a ƙasa yana zuba a ƙasa yadda ka san girafi haka zai zama ya zama kankara ya daskare saboda sanyin ya yi sanyi saboda haka wannan tambaya taka a takaice amsanta haka yake.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin tambayoyinku. Yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyan mu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Kuma sauraro yanzu kuma sai takaitaccen labaran duniya.
To a takaice da ban masu zaman makoki ciki har da Prime Minister Iraq Abdul Mahdi da yau Asabar suka halarci jana'izar babban kwamandan zaratan sojojin juyin juyi hali na Iran Qasem Soleimani da kwamandan sojojin Iraq Abu Mahdi Al-Muhandis da kuma shugabannin sojojin Iraq takwas waɗanda suka mutu ranar Juma'a harin da Amurka ta kai ta sama a filin jiragen Baghdad. Soleimani da shi ne aka auna a harin da Amurka ta kaddamar. Nahiyar Afirka ka iya zama wurin ja'in ja tsakanin Amurka da Iran a daidai lokacin da Iran ta yi barazanar mayar da martani a harin da Amurka ta kai wanda ya kashe kwamandan sojojin juyin juyi hali Janar Qasem Soleimani. Iran dai ta yaɗa manufofinta a wasu ƙasashen Afirka 'yan shekarun nan ta hanyar wasu ayyuka irin su sayar da makamai da horar da mayaka da kuma ci gaba da ɗaukar nauyin mazhabar Shi'a. Haka kuma tana da dangantaka cinikayya da wasu ƙasashe ciki har da ƙasar Afirka ta Kudu.
Kuma sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda zamu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa da dukkan abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin Aminu Buhari au nake cewa sai mu haɗu insha Allah a shirin mu na dare.
écoutez VOA Afrique.